a été assuré par Georges Léonard Sagnot.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfi Lahashin Gumel tare da Hawwa Sharaf da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 27 ga watan wato Yunin shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da su, Hawwa mukanin labarai.
To Sarfili, wani matashin dan kasar Congo ya roki kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya a jiya Laraba da ya samar da kariya ga yara a kasarsa ta Congo. Pakistan ta yi fatali mai karfin gaske da wani kudirin Majalisar Dokokin Amurka. Tsohon shugaban kasar Farisa wato Iran Hassan Rouhani ya tabbatar da marabaya ga dan takara mai ra'ayin kawo sauyi Masoud Pezeshkian.
To kan labaran duniyar kenan aka saurara. Da safiyar jiya Laraba ne gobara tashi a sabon matatan man fetur ta Dangote, sai dai an ce ba ta yi illa ga kamfanin ba, amma wasu na ganin
to wannan zargi din da kuma wannan gobara da ake gani wai Allah yana iya kasancewa zagon kasa ne a kariya burin shi na samar da mai da ake amfani da shi a cikin gida.
Haka kuma za a ji cewa yau Alhamis ne ƴan takarar neman shugabancin Amurka za su fafata a muhawarar farko da yammacin yau Alhamis. Sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahotannin. Sannan kuma ya tafi da shirin domin iyali wanda a yau zai duba illolin miyagun ƙwari ga iyalai a wannan zamani, wanda Alheri Abdu za ta shirya kuma za ta gabatar mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A jiya Laraba, Pakistan ta yi fatali mai karfin gaske da wani kudirin Majalisar Dokokin Amurka da ya kira a gudanar da bincike kan zargin kasar London da almundahana da aka alakanta da zaben Majalisar Wakilan Pakistan na ranar 8 ga watan Fabrairu. Ma'aikatar harkokin wajen Pakistan da ke Islamabad ta ce mun yi imani an kuskuro a lokaci da ma abin da kudirin ya kunsa, kuma ya yi hannun riga da kyakkyawar alakar muta kasa da kasa. Sanarwar ta kara da cewa kudirin ya samo asali ne bisa guguntacciyar fahimtar yadda yanayin siyasa da lamarin zabe yake a Pakistan. Mai da martanin da ya zo ne kwana guda bayan da Majalisar Wakilan Amurka ta kada ƙuri'a mai rinjayen 368 da kuma 7 a ranar Talata domin inganta kudirin da ya nemi gudanar da cikakken bincike mai zaman kanshi a zargin yin katsalan da daga kurakurai a zaben da aka gudanar a kasar ta Pakistan. A ranar Laraba ne tsohon shugaban kasar Farisa wato Iran Hassan Rouhani ya tabbatar da marabaya ga dan takara mai ra'ayin kawo sauyi Masoud Pezeshkian kwanaki biyu gabanin zaben shugaban kasar da zai mai gurbin marigayi Ibrahim Raisi. Rouhani mai sosocin ra'ayin siyasa wanda ya gabatar Raisi a shugabancin kasar ya ce Pezeshkian mai ra'ayin kawo sauyi ɗaya tilo a jerin yan takara na iya tar wato yana iya cire tarin takunkumai da ya zarge wuyan tattalin arzikin kasar tun bayan rugujewar yarjejeniyar da aka kulla kan batun makamin nukiliya. Rouhani ya faɗa a ranar Juma'a cikin wani sako ta faifan bidiyo da aka wallafa a wata mujalla ta kawo sauyi ta Sharga da ake wallafawa a kullum, cewa ya kamata su zabi wanda ya tsayi wajen cire takunkuman da aka kakabawa al'ummar Iran tare da kamba mahalayyar Pezeshkian din na gaskiya da rikon amana. Rasuwar tsohon shugaban Raisi a wani hadarin jirgin sama mai saukar angulu a watan jiya dai ya kawo batun gudanar na da zaben. A jiya Laraba, shugaban tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya ce an samu muhimmin ci gaba a batun damuwar Isra'ila game da shigar makaman Amurka cikin kasar ta Yahudawa. An cire duk wani tasgaro da magance duk wani tarnaƙi domin ci gaba akan al'amura daban-daban, musamman kan batutuwa da suka jibinci na ƙarfafa runduna da samar da makamai, cewar Gallant bayan kammala wani taro a fadar White House tare da mai baiwa shugaba Biden shawara akan tsaron ƙasa Jake Sullivan. To a farkon makon nan ne Gallant karan din ya gana da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da sakataren ma'aikatar tsaro Lloyd Austin. Amurka dai ita ce uwar ɗakin samarwa Isra'ila makamai, amma ɗan makonnin nan Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu yayi korafi kan abin da ya kira tafiyar hawainiya wajen samar masa da makamai cikin watanni da dama. Jami'an Fadar White House sun ce sun yi mamakin kalaman na Netanyahu. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To nan jima kaɗan hawar sake da labarai. Kafin nan da safe jiya Laraba ne aka waye gari da samun tashin gobara a sabon katafaren matatan man fetur ta Dangote da ke Lagos. Sai dai kamfanin ya fito ya bayyana cewa gobarar ba ta haifar da wata illa ga kamfanin ba. Lamarin da wasu ƴan Najeriya ke ganin tamkar wani yunkurin zawon ƙasa ne ga kamfanin. Wakilin mu na Lagos Babangida Jibrin na ɗauke da cigaban rahoton.
Kodayake kokarin jin tabakin masu magana da yawun kamfanin na Dangote ya citira sai dai a wata wasiƙa da bangaren hulɗa da jama'a na kamfanin Dangote ta aika wa ƴan jaridu ciki har da murya Amurka na cewa gobara wanda aka kashe ta tunda sanyin safiya ba ta yi illa ga kamfanin ba, kuma babu wani ma'aikacin kamfanin da ya samu rauni ko rasa ransa. Mai magana da yawun kamfanin na Dangote Anthony Chijina ya ce hukumomin kamfanin na gudanar da bincike a kan wannan lamari da ya auku na gobaran. Wannan gobara ta uku ne a daidai lokacin da ake cacar baka tsakanin kamfanin na Dangote da manyan kamfanonin samar da man fetur na kasa da kasa da kamfanin na Dangote ya zarga da yi masa zagon kasa wajen hana shi sayan danyen man fetur na Najeriya. Labarin da ke sanya shi zuwa har kasar Amurka domin sayan danyen man fetur da zai sayar a ciki da wajen Najeriya. Dr. Dauda Muhammad Kuntugura wani masanin tattalin arziki ne da suka jari.
To muna ganin dai ya kamata a ce gwamnati ta cikin wannan zance na wannan zagon kasan, wanda kuma gaskiya idan aka samu wannan haka to ya kamata a dauki kokarin mataki, saboda kaga samar da wannan ma'aikatan zai iya taimaka wurin rage mutane marasa aikin yi, sannan kuma akwai amfani za a ci gajiya waɗanda suke kewaye da wannan masana'anta da kuma wasu abubuwa da take fitarwa, wanda yake a hanyar fitar da man fetur za a iya samun wasu abubuwa masu amfani.
A zamanin tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ne da aka kaddamar da kamfanin na Dangote Gote, kodayake bai fara aiki ba gadan-gadan sai a kwanakin nan tare da sarrafa man fetur na diesel da na jiragen sama. Har yanzu dai kamfanin na Dangote bai fara sarrafa man fetur na ababen hawa ba, balle sayarwa a cikin gida. Abinda kuma masana ke ganin na cikin matsalolin da kamfanin ke fuskanta daga gwamnati da kuma kamfanonin kasa da kasa wayanda suka yi kaka gida harkokin man fetur a Najeriya. To ko ina mutake nan da Dauda Muhammad Kuntugura masanin tattalin arziki ne da suka jari, wanda ya ce dole ne hukumomi su tashi tsaye wajen marawa kamfanonin cikin gida baya.
To wannan zargi din da kuma wannan gobara da ake gani, waye Allah yana iya kasancewa zagon kasa ne don a firgita shi ko kuma a karya burin shi na samar da mai da ake amfani da shi a cikin gida. Kuma wannan kalura ba sabon abu bane a Najeriya, an sha samun ire-iren waɗannan na zagon kasa.
Yanzu dai abin jira a gani shine ko barar da kamfanin na Dangote yayi zai sanya hukumomin Najeriya ƙara ɗaukar mataki na bada kariya ga kamfanoni na 'yan ƙasa. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida Jibrin, har yanzu duk kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga hawota daga kashi na biyu na labaran duniya.
A ranar Laraba, shugaban Ukraine ya ziyarci dakarun shi da ke filin daga a yankin gabashin Donetsk, inda suka rika gumurzu mafi kamari ta sama da ƙasa da dakarun Rasha. Kafin da Ukraine din ta amshi makaman da aka yi mata alkawari daga yammaci, har an fara yin galaba a kanta a batakashin da aka rika gwamzawa a yankin, inda Rasha ta rika hankoran kama ƙarin yankunan ƙasar ta Ukraine. A yayin ziyarar tashi, shugaban Volodymyr Zelensky ya samu rakiyar sabon kwamanda na haɗaɗɗiyar rundunar dakarun ƙasar, Brigadier General Andrei Hanatov. Wani matashi ɗan ƙasar Congo ya roƙi kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Laraba da ya samar da kariya ga yara a ƙasarsa, inda rikici tsakanin sojoji da ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai a gabashin ƙasar ke ƙara ƙamari yana kuma ƙarewa a kan yara. Yaran ɗan shekaru 6 wato 16 a duniya ya miƙa ƙoƙon bararsa ga taron kwamitin tsaron tare da mai da hankali a kan abin da ya shafi yara da rikice-rikicen ɓangarori masu ɗauke da makamai ta bakin mai yi masa tafinta, inda ya neme su baki ɗaya da su miƙe su kare hakokin yara a duniya baki daya da Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo. Ko a bara sai da Majalisar Dinkin Duniya ta tantance mummunan cin zarafin yara kusan 4,000 a ƙasar Afirka ta Tsakiya, inda kungiyoyi masu dauke da makamai suka shafa shekaru suna dauki ba dadi da sojoji a kokowar samun iko akan dimbin albarkatun ƙasa. A bara kungiyoyi masu dauke da makamai sun dauki yara sama da 1,800 suka jefa a cikin su, cewar wani rahoton shekara-shekara na Majalisar Dinkin Duniya da ya tantance cin zarafin da ake wa yara.
Labaran duniya kenan aka saura daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Da yammacin yau Alhamis ne manyan 'yan takarar neman shugabancin Amurka Joe Biden da Donald Trump za su fafata a muhawarar ta farko a wannan kaka ta zabe. Daga Atlanta, wakilin Muryar Amurka Cole Yu ta duba mana abin da za mu yi tsammani daga muhawar a wannan rahoton da Maryam Dauda ta karanto mana.
Donald Trump da Joe Biden za su yi muhawararsu ta farko a kan yakin neman zabensu, inda kowannensu ke fadawa masu kada kuri'a cewa zaben ɗayan zai zama babban kuskure. Trump ya ce Biden yana lalata ƙasar.
Inflation is raging, crime is out of control. Europe is in chaos, the Middle East is exploding.
Donald Trump ya ce farashin kayayyaki sai hauhawa yake, ana samun masu aikata manyan laifuka na wuce gona da iri, kasashen Turai na cikin rudani, gabas ta tsakiya na fama da rikice-rikice, Iran na ƙara samun ƙarfin gwiwa, China ta ɗauko hanya, sannan wannan shugaban na jan mu zuwa ga yakin duniya na uku. A nashi bayanan, Biden ya ce Trump zai mai da kasar baya.
All progress, all freedom, all opportunities at risk. Trump is trying to make the country forget.
Biden ya ce duk wani ci gaba, duk wani ƴanci da dama da ake da su suna tattare da hadari. Trump yana kokarin ganin kasar ta manta da yadda abubuwa suka kasance a cikin duhu da rashin tabbas a lokacin da yake shugaban kasa. Ba za mu taba mantawa ba. Kuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna cewa 'yan takara na tafiya keke da keke, abinda ke kara jan hankalin jama'a a muhawarar da za a yi, a cewar farfesa a fannin aikin jarida na jami'ar Northeastern Alan Schroeder.
I think that puts sort of equal pressure on both of the candidates, both in terms of the opportunity.
Ina ganin hakan zai kara nawaitawa 'yan takarar biyu ta fuskar damar da muhawarar za ta ba su da kuma hadarin da ke tattare da muhawarar. Wannan muhawarar da za a yi ta bambanta da sauran, inda za ta hada shugaba mai ci da kuma tsohon shugaban kasa, a cewar farfesa a fannin sadarwa ta jami'ar Pennsylvania Kathleen Hall Jamison.
So the public is more knowledgeable about both of these candidates as
ta ce to jama'a na da masaniya akan dukan waɗannan 'yan takarar a matsayinsu na mutane, ta yiwu su fi sanin halayensu da ɗabi'unsu. Amma a bana, saboda shekarun 'yan takarar biyu, akwai buƙatar koda kana tunanin ka san abubuwa da yawa akan dukan 'yan takarar, wanda ba mamaki a bana ka sani, za ka iya cewa shin tunaninsu da hankalinsu sun cancanta da zama shugaban Amurka? Muhawarar siyasa ta kunshi bayyana sako da ra'ayi, a cewar masanin harkokin siyasa Brett O'Donnell.
You've got to drive a message consistently across the debate.
O'Donnell ya ce dole ne ku tura sako akai-akai a lokacin muhawarar, amma kuma kana so ka yi amfani da wannan damar ka bayyana wani muhimmin abu wanda 'yan jarida za su mai da hankali a kansa, wanda kuma zai baka damar yin tasiri a muhawarar. Wannan ce za ta zama muhawarar shugaban kasa ta farko a tarihin Amurka, inda ba a tsaye da Trump ko Biden a matsayin 'yan takarar jam'iyyarsu ba a hukumace. Ba za a yi wani jawabin buɗe zaman muhawarar ba a daren yau Alhamis, sannan za a kashe na'urar ɗaukar magana ta 'yan takarar biyu idan ba lokacin yin bayanansu ba ne.
To a gaida Maryam Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:39:60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu dai a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 1 da kusan minti 15 na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah mahuka
shaye-shayen nan yana neman ya zama mana masifa.
Mata ne wanda ba sa ma zuwa ko ina ba aikin komai, suna da click nasu wanda suna yin wannan abun, ko mutane wanda ana ganin su kamar kamilallun mutane.
Me ya kawo damuwar zamantakewan aure?
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da asuba. Lari Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Wani bincike da aka gudanar a baya-bayan nan dangane da shan miyagun kwayoyi a Najeriya na nuni da cewa an samu karuwar mata da suka hada da matan aure da ke shiga shan miyagun kwayoyi a arewacin kasar. Bisa ga binciken, ana samun mata biyu daga cikin mutane uku da suka shan miyagun kwayoyi yayin da ake fargaban cewa mai yiwuwa ne a halin da ake ciki yanzu a iya samun mata hudu daga kowane gungun mutane biyar da suka yi nisa a shan miyagun kwayoyi da suka hada da matasa da kuma matan aure ko kuma matan da suka manyanta. Ganin munin lamarin, shirin domin iyali ya hada kan masu ruwa da tsaki da nufin neman masababin wannan bala'i da kuma matakan shawo kan lamarin. Bakin da muka gayyata sun hada da Dr. Zara Yusuf, shugabar wata kungiya da ke kula da mata da kananan yara a Damaturu jihar Yobe, da Hajiya Aisha Muhammad Yakase, shugabar kungiyar mata mai tarbiya a jihar Kano, sai kuma magidanci Alhaji Abdullahi Umar Kwarbai. Hajiya Aisha ta fara da bayyana munin lamarin a tattaunawa da wakilinmu a birnin tarayya Abuja, Madina Dauda ta jagoranta.
Ita dai harkar shaye-shayen nan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saboda tun ana yin ta kaman wasa, yanzu gaskiya abin ya shige misali yanda kuke tunani. Idan za a ce yau da ana tunanin maza ne suke yi, yanzu kuma mata ne suke yi, akwai matsala kenan. Tunda ita mace ai uwa ce kuma ita ce mai bada tarbiya, ya za a yi wanda yake bada tarbiya yanzu kuma ya gurbata tarbiya? Ta ina za a samu al'umman da ake nema, da ake cewa yara manyan gobe? Ta ina za a same su? Saboda haka harkar shaye-shayen nan yana neman ya zama mana masifa, ko kuma ya ma zama mana masifa. Kuma idan ba mu tashi tsaye a kan shi ba, wallahi za a taba haifan ƴaƴa marasa ido. Saboda ke kina gyara a nan, kina tufka a nan, ana warware miki a can gurin. Duk yayin da aka ce mata aure a ce ke kike shaye-shaye, to akwai matsala. Idan na fara bayani sai in kai miki dare ma ina miki bayani a gurin, a nan gurin, saboda sai ki mamaki ta ina ma suke samun kayan shaye-shayen. Wato ba ta fita mata kulle ci, amma sai ki ji kawaye an kawo miki talla ko a gidan biki, wani sa za ki ga an dan makale shi a jaka, in an ga ke irin ɗan group ce kina yi, sai a miki sallama da shi. Mata aure in kika tambaye ta me yasa take shaye-shaye, sai ta ce miki tana sha ne saboda ta cire bakin ciki da yake damunta. In takeice miki ma wani, wallahi wasu ma iyayensu su suke sayarwa a cikin gidajensu suka koyi sha. Idan wa'anda za ka zauna da su ka yi kesi saka da su, su ka kawo korafi, tunda harka ce ta tarbiya, ta yaya za a shawo hankalin wanda yake ciki. Sai je ka ce wata in ta fara baki labari, za ta ce kake bari ma mahaifiyarta ta ji, mahaifiyar ce ma mai sayarwa.
Akwai wa'anda ke cewa talauci ya sake sa mata shiga wannan harka gadan-gadan, kina ganin da gaskiya anan?
Su dai da suka ce talauci, amma ni ban ga mai hada talauci da sai da abin da zai zama maka illa a rayuwarka ba, abin da zai kashe ka, abin da zai canja maka rayuwa, ko ka zama mahaukaci, ka zama baka da amfani a duniya. Shi talauci da ake magana, ai babu nakasashe, aka ce sai ka sashe. Idan har zaka yi sana'a, ban yi tsaman wannan ce sana'a da za ta sa wai ka yi wani arziki ba. Kawai dai ra'ayi ne da suka sa kansu a ciki, idan sun yi shaye-shayen suna mantawa da bakin ciki, suna ganin sun tafi wata duniya daban in suka tashi suka bude idan su za su tashi wai kamar irin fresh sun manta duk wani bakin ciki da yake damun su shine kawai dalilin da yasa suke wannan abu su kuma masu siyarwa suna ganin hanya ce kamar da yake magana wata kilta samu shine suke amfani da shi in na ga miki irin kudin roban maganin da aka ce meke da suna abinda suke shaye-shaye ko kwanaki an kamo wasu robobi na magunguna ba dai rike sunan su ba irin ko kowace roba ɗaya 7,000
a wannan yanayi na rashin kuɗi
wallahi wai 7,000 kuma mata ne suke sha dan wanda ma ya kamun da evidence da komai cewa yayi ai wata yabi ma ya raka domin ya tabbata cewa yes matan ne suke sha mata ga sunan a gurin suna layi-layi suna siya
Dr. Zara Badan Zogare ki kina da kungiya da ke kula da mata da yara kuma kin fito daga shi yadda za a ce tsaro ya kawo muku damuwa na sosai har kuke da matsugulai ko na ɗan gudun hijira da yawa yaya kike samun labarin amfani da kwayoyi ko da likita ya bada izini ko kuma waɗanda ke fita su saya don su sauya yanayin halayensu
kamar yadda kike magana zan daura ne daga inda ita malama Aisha ta yi magana dade muna gani muna ji ana cewa a Kano mata suna shaye-shaye so hakan nan muna gani muna ji auto wannan wani irin abu ne zuwan wannan gudun hijira da kuma insurgency na Boko Haram da suka hadu mutane sun zo sun gaggarwaye da mutanen kauye da mutanen yan birni sun hadu wannan yasa akwai wasu ƴaƴan da suka taso ba su da wanda yake musu yawa ba wanda yake tsawatar musu da duk abin da suke yi kuma ya zamanto ana samun group na mutane so wa'annan an ce za a sa su a fannin wannan rashin tsaro nan ne ya jawo su amma yazo ya zamanto abin ya zama fitina kamar yadda ta faɗa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda mata ne wa'anda suke ba su da matsalan komai mazajin su ma masu kuɗi ne mata ne wa'anda irin su anti masu zama a gidan nan wanda ba su ma zuwa ko ina
ba aikin
komai suna da click nasu wanda suna yin wannan abun kaman can ne na network ne na mata wanda duk ko a ina suke sun ga kansu sun sani so akwai ran da muna tafiya a cikin mota mun zo irin roundabout na cikin gari haka kawai sai muna tafiya da wani colleague ina zamu je irin kin san alluran dabbobi muna yi da sassafe ne because ni likitan dabba ce to da yawanci zamu yi abubuwan treatment na dabba da safe muna tafiya sai muka ga an jefar da goron magani hakan nan sai colleague ina ne ce kin ga abin da aka jefar nan ce yace to wallahi kwaya ne wannan ne syrup ne muna sai muka yi roshin muna wuce sai muka ga mata ne wanda mun sani kuma mun san su ko mutane wanda ana ganin su kamar kamilallu mutane mata ne wanda suna da ƴaƴan su wanda ana ganin kamar su
ana ganin su da kima a cikin al'umma
kuma an ga sun fito ne daga gida mai tarbiya so gaskiya wannan abin kamar yanda aka faɗa wai sai a ce wai mata suna shi saboda wasu manta damuwar su so zan fito daga fanni na wajen abubuwa na cin zarafi tunda kungiya na yana dama yana da wanda wannan daman abin da yake kawo yawanci ake cewa mata tunani yake sa su suke shaye-shaye quite sure ba ƙarya bane akwai waɗanda damuwa kin san al'umman mu na arewa mun tashi da wani tarbiya na cewa ba a yadda mace ta fitar da muryanta ta faɗi matsalolinta ba so dole sai dai ta taune shi ita kadai ta cinye shi a zuciyarta ko kuwa ta yi hakuri ta zauna da halin da take ciki so wannan yasa yanzu da yake mutane kansu ya waye sai aka samu bata gari a cikin mu waɗanda suke amfani da wannan daman mace za ta zo kamar ta yadda da ke za ta zo ta gaya miki matsalanta ga abin da yake damunta kuma miji yana kokari ya ci zarafinta ba tare da ta je ta faɗa ba za ce ki zauna saboda ƴaƴanki da sauransu za a kawo mata wasu dalilai wanda zai sa ta dole su zauna gidan aure to the only abin da za ta yi option din shine ta samu irin wa'innan mutanen za su ba ta option to tun daga shi nan ke baki da yanda zaki wai na din kika sha wannan abubuwan zaki da yana tunani zai dauke miki tunani so kin ga wannan shine wannan hujja wanda a guri na shi ma ba hujja bane amma wannan shine za a ce contributing factor kamar shine abin da ya jawo
mata suke ba wai talauci din da ake cewa
babu ai talaka ba zai iya masa yan wannan magani ba because yana da
tsada Aisha ta ce wajen 7,000 guda daya
mutum da yake da 7,000 na sayan magani zai je sayi abinci ne ba magani zai sha ba so waɗanda ma suke da koshi ne ma ba su da ma matsalan komai na harkan tattalin arziki su suka fi shan abu amma ya zama masifa ne
bari zo gare ka Alhaji Abdullahi Umar Kwarbai kai dattijo ne kuma na san kana da iyali kwarai ka auren ma da ƴaƴa da sauransu ka samu ire-iren waɗannan korafa-korafan na cewa mata a cikin gida suna shan miyagun ƙwayoyi
ƙwarai kuwa
babban dalili ne a fahimta ta ba wani abu ne yake kawo wannan matsala ba ko tushen matsalan ba ko ulmun ubaisin matsalar ba illa jahilci domin duk inda ka karkato in kai maganar talauci ai mai ilimi ba zai zama talaka ba in kai maganar damuwa ai damuwar saboda rashin ilimi ne har yasa ya saka damuwa bai tunanin cewa addinin su zai iya murmurar su damuwan ba bai tunanin cewa ma in ma ba zai wajen malamai wajen addini ba kila shugabanni magabatan su za su iya warware masa ko za su iya ware mata matsalar ta ta shiga damuwa kwa to me ya kawo damuwar zamantakewar aure zamantakewar wannan shi ma kanshi an yi shi a bisa jahilci ne duhu ne fake dukan duhu kuma yadda za a yi duhu na dukan duhu akai ga gaci dole a samu matsala a hanya
to lokaci yayi halin nasu sabili da haka tilas mu jabirki nan sai mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya muna godiya ta musamman ga bakin namu Dr. Zara Yusuf da Hajiya Aisha Muhammad Yaka sai kuma magidanci Alhaji Abdullahi Umar da kuma wakilinmu Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawar da Dadi Balawi da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadihin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya
to wannan haka yake a gaida alheri kafin mu kai ga shirin mu na gaba ga wannan sakon ka zo ga shirin mu na karshe labarai amma wannan karran a takeici
to sarfila a takeici a jiya laraba ne Pakistan ta yi fatali mai karfin gaske da wani kudurin majalisar dokokin Amurka da ya kira a gudanar da bincike akan zargin kasar London da almudahana da aka alakanta da zaben majalisar wakilan Pakistan na ranar 8 ga watan Fabrairu ma'aikata harkokin wajen Pakistan da ke Islamabad ta ce mun yi imani an kuskuru a lokaci da ma abin da kudurin ya kunsa kuma yayi hannun riga da kyakkyawar alakar mutta kasa da kasa A ranar Laraba ne tsohon shugaban kasar Farisa wato Iran Hassan Rouhani ya tabbatar da mara baya ga dan takara mai ra'ayin kawo sauyi Masoud Pezeshkian kwanaki biyu gabanin zaben shugaban kasar da zai maye gurbin margayi Ibrahim Raisi Rouhani mai sassaucin ra'ayin siyasa wanda ya gabatar da Raisi a shugabancin kasar ya ce Pezeshkian mai ra'ayin kawo sauyi dai tilo a jerin yan takara na iya cire tarin takunkuman da aka zarge wato da ya zarge wuyan tattalin arziki kasar tun bayan gurgujewar jijiyoyin da aka kulla kan batun makamin nukiliya A jiya Laraba shugaban tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya ce an samu muhimmin ci gaba a batun damuwar Isra'ila game da shigar makaman Amurka cikin kasar ta Yahudawa an cire duk wani tsasgaro da magance duk wani tarangi domin ci gaba akan al'amura daban-daban musamman kan batutuwa da suka jibanci na karfafa runduna da samar da makamai cewar Gallant bayan kammala wani taro a fadar White House tare da mai baiwa shugaba Biden shawara kan tsaron kasa Jake Sullivan
A ranar Laraba, shugaban Ukraine ya ziyarci dakarun shi da ke filin daga a yankin gabashin Donetsk, inda suka rika gumurzu mafi kamari ta sama da ƙasa da dakarun Russia. Kafin da Ukraine din ta amshi makaman da aka yi mata alƙawari daga yammaci, har an fara yin galaba a kanta a bata kashin da aka rika gwabzawa a yankin, inda Russia ta rika hankoran kama ƙarin yankunan ƙasar ta Ukraine. Wani matashi ɗan ƙasar Congo ya roƙi kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Laraba da ya samar da kariya ga yara a ƙasarsa, inda rikici tsakanin sojoji da ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai a gabashin ƙasar ke ƙara ƙamari, yana kuma ƙarewa a kan yara.
To madalla, masu raro baki ɗaya abin da ya sauke nan a shirinmu na yanzu, sai a tare maimaicin shirin an jima kaɗan da hantsi. Domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryenmu na baya, sai a shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu a madadin Hauwa Sharifu ta gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Talaston. Nisar Fil Hashin Gubel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa idan Allah ya kai mu. Assalamu alaikum.